رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يورانا الخميس يو شدق وتر رمضان ألف أريه إلى ثلاثين دقيقة هجرية كما أيق وتن شدق دبوذي دقوم شاء بقوي ميلادية. Wannan shine darasin mu na bakwai a cikin suratul anfal a tafsirin alqur'ani mai girma da muke yi da bayanin ma'anonin ayoyinsa a wannan masallaci dake kan titin Afalla a garin Agege a jihar Lagos kudu maso yammacin Najeriya wanda insha Allah zamu dora daga bayanin da muka tsaya a wato darasi na biyu a cikin surar wanda ya fara daga aya ta 5 zuwa aya ta 8 kama akhrajaka rabbuka min bayt Allah yace kama akhrajaka rabbuka min baytika bil haqqi kamar yadda Allah ya fito da kai daga gidanka Madina bil haqqi da gaskiya wa inna fariqan min al mu'minina lakarihun alhali wasu daga cikin mu'minai basu so akai wannan fitar ba to haka nan ubangiji subhanahu wata'ala ya danka maka raba ganima yadda wancan ya zama alkhairi kuma haka wancan ma shine alkhairi yanda wannan yau mashi ya fitan tanta to wancan ma haka al-imam ibn kathir Allah ya jikansa da rahama كان تفسير القرآن العظيم يجد ومعنى هذا أن الله تعالى يقول كما أنكم اختلفتم في المغانم أبن الله يكي نتي شيني كما يدفك يسابقاني وجن ربق نيمة فانتزعها الله منكم في الله وتشاحنتم هركك كير وارانا فانتزعها الله منكم في الله يكربي واتو بتن هو كنتي كو حق ربق نيمة تقوزنكم وجعلها الى قسمه وقسم رسوله لله ما يد شيء زما كسن سنه ده كسن منزل الله صلى الله عليه وسلم فقسمها على العدل والتسويه منزل الله يا ربا تسكانكم على العدل ابسا عدلتي والتسويه ده كما ديدت دونكم فكان هذا هو المصلحه التامه لكم تامه لكم wannan sai zama shine maslaha takkiya gareku to wakan zalika kamar haka ne lamma karihtumul khuruja lokacin da ku so kuka fita ba ila al'ada'i zuwa wajen makiya min qitali zati shaukati domin ku yaki ɗaya daga cikin kungiyoyin nan guda biyu wacce akwai itaka da mashi a cikin ta to wato wa huwa an-nasirul ladhi kharaju li nasri dinihim sune wato tawagar da suka fito domin taimakon addinin su wa ihrazi irihim da kuma wato su tserar da raƙumansu da aka gaya musu cewa manzon Allah ya tare to fa kana aqibatu karahatihim lil qital bi an qaddarahu Allah lakum sai gashi ƙarshen abin da al'amarin su ya kasance na yakin da suka yi Allah ya kaddara cewa ku za ku ci nasara wajama'a bihi bainakum wa bain aduwwikum ala ghairi mi'ad sai gashi Allah ya hada tsakaninku da makiyanku ba tare da an yi appointment cewa za a hadu ba wato sai ya zanto wannan ya zama rashadan wa hudan wato shiriya ce da ganiya daga Allah wa nasaran wa fathan sai ya zanto kuma ya zama nasara da kuma budi gane ku kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa cewa kutiba alaikum alqitalu wa huwa qurbun lakum wa huwa
qurbun lakum wa ataqahu shay'an wa huwa khairun lakum wa ataqahu shay'an wa huwa sharrun lakum
Allah ya'lam Allah ya ce an wajabta muku ku fita yaki ku je ku yi aran gama da arna amma a lokacin nan ku ba haka kuka so ba to dama da yawa kukan so abu kuma ya zanto sharri ne gare ku kukan ji abu kuma ya zan alheri ne gare ku shi Allah shi ya fi sanin me yafi dacewa da ku ku ba ku sani ba wannan shine to jiya sai muke bayani cewa wannan rahama ce ta Ubangiji madaukakin sarki da ya kaddara cewa a cikin shari'ar musulunci akwai yaki wanda babbar manufar yakin shine tabbatar da gaskiya da kuma samun yancin addini wannan yasa ake mana tsegumi da cece ku ce akan cewa addini ma addini ne na fada da kashe-kashe to mun faro bayani akan asalin yadda yaki ya taso a takaice da kuma wato ana barin lauje ne a cikin nadi sai a ya kamata in za a yi nazarin cewa shari'ar musulunci ta shar'anta yin yaki to kuma a kalli ya yakin ya kasance a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sai ga shin daga ina ne ake samun lalacewar tsari ne ina daga asali ne aiko to ga yadda asalin ya kasance gashi a yaki 27 da sariya da manzon Allah ya tura aka je wacce bai je ba 35 gaba ɗaya abin da aka samu na rayukan da aka rasa a duka bangarorin da bangaren makiyan da bangaren musulman duka mutum mafi yawan binciken da aka yi wanda har da ƙare-ƙaren da komai ba su haura mutum 1,500 ba wanda mun tabbatar da cewa ashe a yakin ma sai da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ba su tarbiya mun ji cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai taɓa umarnin a kashe fursunonin yaƙi ba ma aka kama su sai mutum uku biyu a yaƙin Badar ɗaya kuma a yaƙin Uhud kuma idan banda abu da aka rawaito na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sauka a farfajiyar Banu Qurayza gaba ɗaya aka bada fatawar a kashe su wanda su kuma adadin su gaba ɗaya a bisa sabanin da aka yi tsakanin 400 ne zuwa 700 wanda su kuma bis cancantu wani abu da yake kasa da kisa saboda an fahimci cewa barin su ba karamin hadari bane ga rayuwar mutanen Madina saboda an yi alƙawari da su akan cewa za a kiyaye alƙawari amma suka yarda Huyay ibn Akhtab yaru sai ya yaudare su suka sa hannu a wajen zuwa da aka kewaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana cikin zillini bai aune ba sai ga hadda Banu Qurayza wanda suna cikin gida a Madina Yahudawa ne ana zaman lafiya da su amma hadda su aka zo su suka bada likin yadda za a zo a gama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah da ya hakuri da Allah ya sa ya ci nasara sai sauka a farfajiyar su sai yanke musu hukunci duk wani namiji a cikin su da ya balaga to lalle za a kashe shi kuma hakan akai aka kashe su a bisa zance mafi inganci wanda kuma ba wai a Najeriya ba ai ba wai a duniya ba a Najeriyan ta ma kowa ya sani duk lokacin da hukuma ta tashi ta fahimci cewa akwai hadari da kuma barazana ga wasu wata tawaga ko al'umma a bisa abin da ya shafi tsaro ballantana kuma in aka tabbatar da cewa akwai wani abin da ake kira jarimatu har akwai wani history wani tarihi a cikin rayuwar su na ko taba gwamnati ko kuma kashe jami'an tsaro ko kutungila wannan yakan sa aje a kashe su kowa san rikicin zaki biyan da aka yi da sauransu wanda karshe takan zo ma ai random shooting kaga ana haharba mutane da wanda yake kaza da haka ai ta kashe kashe da sauransu wanda kuma zaka ga iyakaci dai a ce da ma ba haka aka yi amma ba a taba zagin wata gwamnati ko kuma wata daula ko wani addini akan yaya sai addinin musulunci shine da munafikai musamman munafikai na cikin musulmai da ƴan shi'a da kafirai su suke haduwa su da ba suna inkarin wai manzon Allah ba bai kashe ƴan bane ko manzon Allah ya kashe su kuma abin da suka tantance shi kenan sai manzon Allah sai yayi sulhu da su yayi alƙawarin zaman lafiya da su amma suka koma jefe suka warware alƙawarin nan da aka tantance komai ba sai a yi maganin su ko bugu da ƙari manzon Allah sallama ba shi ya musu hukuncin ba su da kansu suka zaɓi wanda suke so ya musu hukunci Sa'ad ibn Mu'az manzon Allah ya ce to da sharadi duk abin da ya yanke kun yarda da shi suka ce eh Sa'ad yana can ba shi da lafiya aka je aka ɗauko shi akan abin hawa aka kawo shi saboda sun san abotar da ke tsakaninsu da yake shi ma ya saba yana da gogewa ta abin da ya shafi harkar yaƙi da tsaro da ya tabbatar da abin da suka yi ce to wannan hukuncin su duk wanda ya balaga aka kashe shi tunda an yi su musulunta sun yi sai da aka kewaye su tsawon kwanaki aka aiko suka ce a yi haƙuri aka ce a'a suka ce aka ce to su musulunta suka ce su ba su iya musulunta ba a ƙyale su su fita aka ce ba za a ƙyale su fita ba aka ce to ba sa son manzon Allah ya musu hukunci sun fi so a Sa'ad ya musu manzon Allah ya sa aka ɗauko Sa'ad aka kawo shi kuma ya musu wannan hukunci sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama tunda yake ba a taɓa alƙawari da shi tsakaninsa da matsiyansa ya warware alƙawarin ba. Ba a taɓa ba babu kyaf ko ɗaya na manzon Allah ya yaudari waɗanda suka yi wani treaty ko aka rubuta wata wasiƙa ko alƙawari ya karya alƙawarin sannan mun faɗa cewa tunda ake a yaƙi ba a kashe tsofaffi so ɗaya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taɓa yadda aka kashe tsoho a cikin tawagar kafirai shine Dhuhayb ibn Summa ko Samma wanda shi ma a yaƙin Hunain ne saboda an ga shine mastamanda abin da ake cewa al'aql al-mudabbir shine yake ba da tsarin yadda za a farma musulmi to kuma in dai kai ba ragon commander ba ne duk wanda ka gane cewa shine al'aql al-mudabbir shine mastamanda shine wanda yake kanwa uwar gami wanda shine yake shirya yadda za a yi to kai shi kasa shine cin nasara ku a karo na farko kowa zai duba kanun na Adolf Hitler da kuma yadda ya gudanar da yaƙin sa ko ka je ka duba history na Napoleon Bonaparte wani empire na Faransa da yadda yake gudanar da yakin sa da siyasar yakin wanda a yanzu haka a abin nan loss of power na duniya ana dogara da irin fahimtar su ne da tunanin su ana rubuta abubuwa wanda kuma duk wanda zai karanta tsaro dole zai nazarin irin yadda waɗannan wanda ake cewa ƙwararru suka gudanar da rayuwarsu sannan su kansu sahabban duka a iya shekarun nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi cases da aka samu na wani ya dauki kaso na ganima kafin araba ba a sani ba cases ne da ba za su kai biyar ba in ka kirga bi kirkiratu da ya taba satan malum babbar riga kuma manzon Allah ya faɗi cewa wannan malum din ta cire shi daga sahun sahabbai yana cikin wuta saboda ne li jubbatin khallaha sai wani shi ma da aka samu ya saci wani abu na ganima ɗan kaɗan ne kuma instantly maza Allah yake horar da su yake musu horo da punishment wanda wannan ya nuna a cikin tarbiyyar musulunci ba wai zancen aje yaƙi wai ganima kawai ake so a ci sannan Allah sallama so ɗaya ne aka rawaito a yaƙi ya sa an ƙona bishiyoyi an kuma rushe gidaje in an je ba wai ana abin da ake nufi wai ana so a yi castigating ɗin mutane ba ne a'a abin da ake so shine a ladabtar da su domin su sallama su kyale mutane su yi bauta in za su musulunta su taho a yi in ba za su musulunta ba to su yarda su ba da jizya in suka ce a'a to a yi musu barazana in kuma suka tsorata a kame su a ɗaure su sun zama fursunoni kuma a kyautata musu kuma aka ba da hanyoyi da yawa na ƴan tabayi hanya ɗaya ce ta samun bayi shine yaƙi amma hanyoyin ƴan tabayi azumin kafarar azumi abin nan kafarar rantsuwa ana ƴan tabaiwa kafarar azumi ana ƴan tabaiwa haka nan ma in kana so ka samu aljanna falatta hamal aqaba fakku raqaba ka je ka saki baiwa ka ƴan ta wuya sannan zihari ma hanyoyi da yawa dan ba a so ku bar su a cikin kaskanci in dai kuna tunanin akwai alheri a tattare da su ko rabu da su dama kuma shi dan a gwada muku cewa rayuwa ta Allah ce kuma Allah ya fi karfin su shi yasa aka kama su amma ba dan haka ba da me za a yi da su sannan yawa a kes din da aka rawaito cewa manzon Allah ya sa ya bari an kona gidaje farko dai gidajen Banu Nadir هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم وصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب كالتين يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين سودة كان سكفار الرشيوة تولي سكفار الرشيوة تولي أنت أقول سكفتسيئك تياس سننكما جمع كسر سوي أن دامد دبي ننسل سورانسو maza Allah ya bada umarnin a sassara dabinan tunda sun rushe gidansu za ta ba abin da za a yi da dukiyarsu Allah kuma ya aika da wahayi yace ma qata'tum min linatin aw taraftumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idhnillah da izinin Allah akai haka to wannan shine an dan samu ɗan kusakure na yaki wanda shi kuma duka dan adam baka rasa shi da kuskure daga wasu daga cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallama kamar Usama ibn Zaid ya bu wani arne yayi kalmar shahada amma ya kashi saboda shi a iya tunanin sa ya fada ne dan munafunci manzo Allah ya ce afala shaqaqta an qalbihi to ai da sai ka tsaga zuciyarsa ka ji kaifa tasna'u bila ilaha illa Allah Usama ya di yanda suke da annabi da kaunar da annabi yake mai amma Usama ya ce wallahi sai ina ma dai da sai bayan wannan ranar ya musulunta manzo Allah ta bai masa da wasa ba saboda in mutun ya nuna kawai yayi saranda a karbi saranda ta fuka a kashe shi sai dai an san cewa hadari ne shi a rayuwa to wayannan abubuwa ɗan uwa su suke ƙara tabbatar mana da cewa lalle addinin musulunci addini ne mai matakar tsari kuma duk wanda ya bude bakin sa ya ci zarafin musulunci to akwai abin da yake so akwai abin da yake so wara azali amma in ba haka ba kafin mu je kan addinai mu kalli rayuwar mu ta yau yakin duniya na daya bayan an kare yakin duniya na biyu mu ma tafi yakin duniya na biyu tukuna kowa ya san abin da ya faru a yakin duniya na daya da kuma abin da ya faru a yakin duniya na biyu kafin nan lokacin da za a shigar da aqidar gurguzu zuwa China mutum na miliyan nawa aka kashe je ku duba tarihi kai googling a wikipedia ka ji lokacin da mabiya aqidar kalmat ta gurguzu suka yi yakin fafutukar shigar da ita China a tsawon shekarun baya kamar 1949 zuwa 1965 kafin aqidar ta samu gindin zama sai da aka kashe miliyoyin mutane kawai domin a dasa wannan aqidar amma yanzu a tarihi ba a cewa wannan ta'addanci ne kuma ma an manta da shi that was then let the bible be bible amma when it comes to islam to nan that's the issue kaga wannan alkailu ne dimikiyalai ana kiyasta mutanen da aka kashe gurgurdan statistic da aka yi tsakanin mutum miliyan 23 zuwa 32 zuwa miliyan 61 a tsakankanin 1949 zuwa 1965 sannan bayan an gama yakin duniya na biyu akwai wani conference da aka yi wanda ake ce masa Potsdam conference wanda aka yi declaring doka ƙarƙashin jagorancin America US Wilayatul Muttahida lokacin shugaban kasar su Harry S. Truman tare da haɗin gwiwar Prime Minister na Ingila na wancan lokacin wanda wannan ittifaqiyar an yi ta ne a July 26, 1945 kuje ku duba tarihi ku duba Potsdam Declaration wanda da shi Clement Attlee wanda shine Prime Minister na Ingila na wancan lokacin tare da goyen bayan China da shi shugaban gurguzu na China wannan Chiang Kai-shek sunansa kenan da suka hadu akan a wannan post wannan postdam declaration din akan cewa wajibi ne Japan ta bada buri ta bada kai buri ya hau tare da mubaraka ta world order a wancan lokacin kuma aka bata America ta bata takaitaccen lokaci cewa zuwa wannan lokacin wajibi ne ta sallama sojojinta su surrender sakamakon an kare yakin duniya na biyu shi kuma shugaban kasar France din amin Japan din a wancan lokacin Suzuki sai brace da wannan dokar da America ta sa masa a 1945 lokacin yayi to a declaration din sun nassanta cewa idan dai har Japan bata sallama akan wannan aqidar ta saranda ba to za su fuskanci prompt and utter destruction to wannan yasa America ta je ta hada kai da kwararru suka creating atomic bomb wanda tunda ake a duniya ba a taba amfani da shi ba a yaki sai wannan lokacin wannan yasa a wannan 1944 1945 wanda bitahdid precisely 6 ga watan August suka sauke lugudan bala'i na atomic bomb a Hiroshima da Nagasaki wanda instantly mutanen da aka kiyasta suka mutu cikin mutanen Hiroshima sun kai mutum 140 instantly mutanen Nagasaki kuma mutum miliyan 80 banda wani mass destruction da wannan bomb din ya haifar wanda suka rayu da wanda suka kamu da cancer ta jini saboda gubar da ke cikin wannan atomic bomb din mutanen da suka rayu ma sun fi bala shiga cikin bala'i fiye da mutanen da suke suka mutu har gwanda ma su mutu wanda har yanzu tasirin wannan atomic bomb din bai bar wannan yankin nasu ba amma ba ba aka ce wannan ta'addanci bane saboda wannan ai saboda behind the mission at least ya kamata idan dai za a yi adalci a ce ai abinda isa an sa musu doka ne sun kito a ce shi ma musulunci yakin da ya doka za aka dibi ko ba haka bane ba shikenan an yi an gama to sannan babu wani addini da ya tashi a duniya wanda babu yaki a cikinsa mu dan taba mu ji a cikin addinin kiristanci shine makwabcinmu a cikin addinai wanda kuma duka addinai babu addinin da yake da rahama da tausayi kamar addinin kiristanci ka dauke musulunci wannan qur'ani ya tabbatar da haka waja'alna fi qulubil ladina tabauhu ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله ما رعوا حق رعايتها الله yace wato sai muka sanya a cikin zuciyar wanda suka bi annabi Isa ra'afatan wa rahma kaga wa'in su kalmomi guda biyu da ya synonym ra'afa da rahma bature zai yace maka mercy and compassionate amma compassionate shine mercy din mercy din shine compassion to amma sai dai kowace kuma akwai rawar da take takawa a cikin construction din inda zaka bi kai ka duba a ilmu dalala Allah ya ce muka sanya tausayi da rangwame a cikin zukatansu amma duk da haka in har za su yi koyi da abin da yake cikin littafi mai tsarki ba kai batun yaki a wurare daban-daban da malam yana zaune ala sabilil misal a cikin littafin Hizqiyal shine fito Ezekiel ko a sura ta 9 aya ta 6 wanda a ciki ne ake cewa cikin littafin Ezekiel sura ta 9 aya ta 6 aka bada doka ko kuma ake kwadaitarwa akan ayi kisa a karkashe mutane cewa da tsoho da karamin yaro da tsoho da matashi da budurwa da karamin yaro da mata duka aka kashe su aka yi amfani da kalmar slay slay according to King James version haka ne ko malam me slay ne ni ban iya turanci ba menene akar wakan law kisa ko a ba slave ba slay slay atali a yanka su a kashe su old and young da tsoho da ya da matashi both met children and women da yaran da matan ma duk gabaki daya kaga dai a cikin Bible ba a cewa wannan isnadin sa ingantacce ne wannan kuma mai rauni almuhim dai akwai a ciki amma wannan kuskure ne ka zargi addinin kristanci da kisa doka ce kaida ce duk wani addini da ka sani yana da doctrine din sa yana ma addinin musulunci dan yace qatilul ladina la yu'minu billahi wa la bil yawmil akhir in dai zaka zargi wannan ayar manzo Allah ya yakin Badar shike shi ma nan gashi nan wannan da yake nan a cikin littafin Ezekiel a Old Testament sannan gaba ka dan kaje cikin littafin Arniya haka muke ce masa da Larabci Jeremiah kuke cewa da Turanci haka ne inna ba daidai ba ka dinga tayar da ni ala ta mala a cikin Jeremiah sura ta 48 aya ta 10 chapter 48 verse 10 bari ku ji abin da aka ce kuma tsinanne ne dukkan wanda la'ananne ne tsinanne duka wanda ya hana takobinsa shan jini ko wani abu mai kama da ka an cursed na tsinuwa cursed in ya zo a maf'ulin bihi ko ismu maf'ul an cursed sannan ya zama tsinanne waye bihi that keeps back his sword from blood mal'unun man yamna'u sayfahu 'anid dam wanda ya hana takobinsa ta sha jini to shi kuma tsinanne ne ne shan jinin takobi ba kisa ba dai to amma wannan kawai sai saka sai kristanci addini ne ta'addanci nassi ne shi kenan abin shi haka amma ma ka a taba qur'anin ka tafi littafin fitowa shi ne da larabci muke sai masa sufurul khuruj a tsohon alkawari old testament ya ake ce mai da turanci exodus to a duba littafin fitowa sura ta 32 aya ta 27 kuma ubangiji yace da bani isra'il ala kulli wahidin minkum an yahmila sayfahu kowa a cikin ku ya dauki kan sakalin sa wa yatufu al mahallati min babin ila babin ku cewa ya cikin wannan taushe ka ku cewa ya cikin unguwanni kofa ويقتل اخاه وصديقه وجاره كو دان uwanka ko makwabcinka ko abokinka ka kashe shi wannan sarahatan lokaci ba zai bari mai ta kawo nasoshin ba amma ku duba cikin littafin lambobi shine book of numbers mu kuma da larabciyan ta sifir al adad a cikin shine littafi na biyar a tsohon alkawari a duba sura ta 25 aya ta 4 zuwa ta 5 ita ma a ji abin da yake ciki sannan a duba littafin kubuwar shari'a wanda muke cewa sufur tasniya shine littafi na uku ne ko na uku kenan ko a tsohon alkawari kubuwar shari'a Deuteronomy ake ce masa ko to a duba sura ta 20 aya ta 11 zuwa ta 17 kai da sauransu wanda duka wannan ba zai sa mu kalli addinin kristanci mu ce dan me yace haka ba saboda siyasa ta kare aqida akwai salo na kare aqida kuma ko Zuhair ibn Abi Salma tun a jahiliya yace wa man lam yazud an hawdihi bi salahihi yuhaddam wa man la yattaqi ash-shatma yushtami yace duk wanda bai tsaya in ka tona ruwa ka samu dan kunzumin ka na ruwa in baka tsaya ka zara kan sakalinka ka hana a zo maka ba to ya haddam za a kashe ka za a zo a tunkuɗa ka kuma a shanye ruwa wa man la yattaqi ash-shatma duk wanda bai dau mataki na kar a zage shi ba yushtami za a fazage shi to saboda haka addinin musulunci ba addini ne ta'addanci ba dai ma yadda da ta'addanci ba addinin musulunci addini na kwanciyar hankali da zaman lafiya abin da yasa ba ake yakin dan a kawar da ta'addanci kuma har musulmi ya halatta a yaƙa idan ya tantance a yaƙe shi in aka samu tawagabi cikin musulmai suna yaƙi da juna suna fada to ubangiji yace ku sulhu tsakanin su amma in dai zalunci ya ki yadda da sulhun to kwadu ku yaƙe shi kuma aka hana idan kafirai kala kala ne akwai kafiran da suke almuahadun wanda aka zo aka yi alƙawari da su cewa za ku zauna lafiya da mu ma za mu zauna lafiya da ku bisa sharuɗa da aka zauna aka yi alƙawarin to duk wanda ya taɓa kafirin amana manzo Allah suma ya ce ran alƙiyama ba zai ji ƙanshin aljanna ba saboda zai cuci addininka ba duk me zaka kashe shi sai ka kyale shi man qatala mu'ahadan lam yarih ra'ihatal janna yayi wa kansa fanfan da aljanna wannan kenan akwai kuma kafiran da suke as-silmiyun wanda su ba alƙawari akai da su ba amma haka kuka taso da su ana zaman lafiya ba sa ce muku tas ba sa ce muku as kuma ba ku ce muku tas ba ku ce muku su ba wa'annan ba a kashe su kai ko mota mutun ya taho da ita ya banka ɗaya daga cikin su ya mutu to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa in kana min qaumin bainakum wa bainahum hadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqaba shi ma yadda akai wa musulmi sai an biya su diyar kashe shi da akai domin an yi musu barna ko ba za ba 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 cutar da ku suke ba kafiran da aka yadda ku yaƙa su ne alharbiyun wa'anda a kowane lokaci za su iya far muku za su iya hana ku ku yi addinin ku za su iya cutar da ku to shikenan sai kuma ku rungu ba hannu shikenan ku zauna kuma kudan ku ne ku fara ko sakarci duniya ai ba wanda yanzu yan sanda haka kawai za su zo su kama mutane ne su su kulle su sai in an tabbatar da cewa barazana ne ku ga tsaro to sai a kama ku a jiya kulle kai shi addinin ma la ikraha fi din ba a takura ko ya kansu aka je manzo Allah ya ce in kun je ku tallata musu addini kar ku shige su da daddare ku tsaya tukunna sai an kira sallah asuba in kuka ji ku ji kiran sallah wato alama ce ba musulmai ku fada cikin garin idan kuka fada su ma fa hakan fa sun zama barazana ne in kuka fada cikin garin to ku tallata musu addini in sun ki ku kira su zuwa ga sulhu in sun zuwa ga bada jizya in sun ki to ku yaƙe su ala barakatillah amma kar ku kashe tsoho kar ku kashe ƙananan yara kar ku kashe mata wanda ya shiga wurin ibada sa yana ibada an san ba shirka ma yake ila a cikin wajen ibada amma ku kyale su kar ku kona musu wurin bauta kar ku kona musu bishiyoyi kar ku haka musulunci yake saboda kaga ashe addinin musulunci dan yayi yaƙi tsari ne na rayuwa wanda kuma babu wanda baya yi yanzu gashi ma kuma da Allah ya kawo mu lokacin da aka zo ana tsari na state kowace jiha kowace ƙasa tana da tsarinta tana da force akwai armed forces akwai police force akwai air force akwai na ruwa ma navy yanzu ga civil defense ga wa duka dai an yi su ne dan a zauna lafiya ba wai dan barazana ba da mutane za su zauna lafiya ya zanto ba cuta ba cuta ba duk da ba za a buƙaci wannan abin sannan wa'anda za su iya kawo farmaki daga waje ko su rena hankalin ƙasa ko wani abu akwai tsaro akwai jami'an tsaro akwai ministry of defense wanda yanzu ɗaya daga cikin most powerful sectors na America akwai pentagon wanda kuma yanzu ita ce super power kuma duk da suka kawo tsarin unipolar system a siyasatul qutb al wahid ai kafin su protecting ɗin tsarin sai da suka yi ƙoƙari suka yi striving wajen razana duniya domin a sallama musu me ya faru a Iraki bayan sukutu Baghdad bayan an kori Saddam Hussein America ta rubuta majalisar ɗinkin duniya akan tana so a halatta mata shiga Iraki domin tabbatar da zaman lafiya da ta shiga asibitoci ta gina sojoji ta je ta jibge da makamai aka dinga kashe-kashe da sauransu har sai da aka tabbatar da cewa an sallama wa Iran kula da abin da ya shafi harkokin Iraq a ɓoye a cikin sirri kuma yanzu duk wata kasa ta musulunci duk inda musulmai suke a wannan zamanin a yanzu karkashin kulawar security na duniya suke kowace kasa akwai mukhabarat na Israel akwai mukhabarat na Wilayatul Muttahida me ake ta mukhabarat ne security amma ka gaya min wata kasa ce musulmai suka isa kai ko jirgin ruwa na farauta na kamun kifi babu a tekunan da suke fuskantar inda kasashen yamma suke babu to amma abin da muke kira shine waɗanda ba su fahimci tsarin musulunci ba su gane cewa tsarin musulunci bai zo da wani abu sabo ba duk wani dalili da zai sa a yi fada musulunci ya toshe dalilin na ɗaya dai ya hana ta'assubanci musulunci bai yadda da shi ba wai ya zan ka tsaya akan abu kuma duk wanda ya saba maka sai dai ayi ta kare musulunci bai yadda da wannan ba musulunci ya hana kabilanci ya hana wariyar launin fata ya hana fadar maganar da za ta tsamama wa wani ijunanku kai hatta ma da wasunku daban ya kawo ka'idoji na diplomasiya da international relation da zaman lafiya da tsari dai 100% ya yadda waɗanda ba musulmai ba su shigo cikin inda musulmai suke dan a karu da su su ma su karu amma bisa sharadin kada a taba wa musulmai addininsu a bar su su yi addininsu 100% sannan su ma musulman in larura ta sa za su je inda ba musulmai ba akwai ka'idoji da dokokin da aka sanya musu kuma ba a ce dole duk wanda ya zo inda musulmai suke sai ya yi sallah ya yi azumi ba a'a in ya zaɓi cewa wutar jahannama zai tafi to shi kenan ga hanya nan amma dai ya kyale musulmai su yi addininsu to wannan shimfiɗa ce akan yaƙin Badar don kan mu zo muna magana akan yaƙin Badar wani ya ce gaskiya an tsananta ba a tsananta ba duka yaƙoƙin da maza su ma yi galibinsu yaƙi ne na kariya to anan da ubangiji ya ce kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqan min al mu'minina lakarihun yujadiluka bil haqqi ba'da ma tabayyana ka annama yusaquna ila al maut wa hum yanzurun abinda malaman tafsiri suka ce shine ya tabbata kamar yadda al imam al hafiz ibn jarir al tabari Allah ya ji kansa da rahama yace ko kuma mu je maganar al-imam ibn kathir ad-dimashqi inda ya kawo ruwayar ta hanyar tafsirin abubakar ibn mardoya amma asalin hadisin in ka koma zaka same shi a cikin al-mu'jam al-kabir na imam al-tabarani imam al-haythami a cikin majma' al-zawaid wa munba' al-fawaid yayi hukunci akan isnadin cewa bi annahu isnadun hasan sannan imam al-bayhaqi ya rawaito shi a takaice a cikin dalailin nubuwa ta hanyar wato yazid ibn abi hadith daga aslam ibn abi imran yake cewa ya ji daga abu ayyub al-ansari Allah ya kara yadda a gare shi kala yace kala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fada mana wa nahnu bil madina a lokacin muna garin madina yace inni ukhbirtu an iri abi sufyan an bani labari cewa abu sufyan ya taho da raquma da ayari na raquma dauke da kaya annaha muqbila na samu labarin cewa raquman suna nan sun kusan isowa za su wuce ta madina domin su tafi makka to abu ayyub al-ansari yace sai manzo Allah ce fa halakum an nakhruja qabla hadha al-eid shin kuna ganin mu fita kafin raƙuman su zo Madina mu yi waje mu tare su a hanya in ya so in muka tare su la'allallaha an yughnimanaha mu yi wa Allah ya sa mu ciyo ganima su saboda mu ma mutanen maka sun riƙe dukiyarmu sun siyar da gidajenmu sun kwace mana a gonakinmu da sauransu to kun ga su ma tunda dukiyar ce aka yi karo-karo aka yi kasuwanci in muka tare ta za mu samu mu ribato ta dawo gidanmu me kuke gani فقلنا ابو ايوب الانصاري يتي سي muka ce na'am ya rasulullah mun yadda abin da yasa manzo Allah yake neman shawarar su bai ba su command ba kai tsaye saboda alƙawarin da aka yi da mutanen Madina cewa za mu baka kariya a garinmu كما يدي يزو أتكين حديث عبد الله بن رواحة الله يقاري الدعاء قريشي وكما يكسر عبد الله بن رواحة تندى يرقى من ذا الاسماء رسول هذا كبزي أبزي وأتي أرويتو حديثي با يكي تيوى من رواية يكي تيوى لوكا تندى سكة دي سكة رسكي من ذا الله صلى الله عليه وسلم أبيعة العقبة سكة تيتو اشترك لنفسك واتو قياما عبدك يجيسو انكزو مدينة ميمك يكي أن تمنعوا مني ما تمنعون منه أنفسكم وأهليكم ina so ku bani kariya ku hana min cutuwa irin yadda kuke hana wa kanku da iyalanku a cikin gida kenan kuma sai suka ce to ishtarat li rabbika ubangiji ka me kake so mai maka yace anta abdu wa la tushriku bihi shay'a abdullahi bin rawah sai ce to fa malana mu kuma in mun yi mai albashin mu sai yace in kuka cika wannan alƙawarin falakumul janna za ku shiga aljanna sai suka ce radihal bay' la naqilu wa la nastaqil to kun ga contract din da aka yi da su kenan to anan yanzu in har kana so kai exceeding wannan condition din to yana buƙatar dole a zauna tsakanin contracting parties as far as the element of contract is concerned sai kun zauna contracting parties din kun kalli gejin abin da kuke so ku ƙara domin contract sawa'un a conventional perception ko Islamic perception baya yiwa sai da mutual consent dole sai an samu yarjejeniya tsakanin bangarorin guda shi sai manzo Allah ya ce ya kuka gani me shawara ku da dan ta mutanen Makka ne ai property din sa ne zai yi takawa mu ce mutafi amma saboda tsabagen good administration manzo Allah sai ya ce fa malakum me ya kuke gani sai suka ce mun yadda to kun ga ai binding contract kenan sun sa hannu sun yi signing amma duk da haka za su iya dawowa su ce a'a a duk lokacin da suka yi dawa kuma ba za a zarge su ba shi yasa ba a taba zargin wani sahabi dan bai je yakin Badar ba tunda is optional to sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce fa malakum sai suka ce na'am mun yadda fa kharaja sai manzo Allah ya shiri aka fita wa kharajna mu ma muka fita tare da shi falam masirna yawman aw yawmaini mun yi tafiya kwana ɗaya ko dai kwana biyu qala lana sai manzo Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana ma tarawna fi qitalil qawmi me shawara ku mu canja shawara kawai a madadin raquman ma mu je mu yaki mutanen nan mana fa innahum qad ukhbiru bi makhrajikum domin an ba su labarin cewa kun fito tarar raquma su kuma sun dauko rindina za su zo su kare raquman ku to shin mu tsala rindinar mu je mu tarar raquman ko kuma dai mu je mu yaki su ina ganin mu je mu yaki su me ra'ayin ku fa qulna mithla zalika muka ce ya rasulullahi mun yadda فقال المقداد ابن عمرو المقداد ابن عمرو الله قال الدعاء غريش يتي اذا لا نقول لك يا رسول الله كما قال من قوم موسى لموسى اي بزامي مكا ايرن تمتانا النبي موسى با ده suka ce اذهب انت وربك فقاتلا ان ها هنا قاعد لوكاتين ده زاس شيغا برغارين بيت المقدس suka tarar da amalikawa a ciki sai suka ce to su ba su iya shiga ba saboda akwai wasu amalikawa masu karfi a ciki da haka tafi kai da ubangijinka ku yaki suka ce mu ba za mu faɗa haka ba su sun ce su suna nan a zaune sai ce mu abinda zamu ce maka ka tafi kai da ubangijinka ku yaki mu ma zamu zo mu taya ku shikenan fatayan man sai yake cewa to a wannan lokacin fatayan mana na ma'ashar al-ansar to ashe wanda suka bada wannan amsa suka ce ay yakin mutanen Makka ne shi kuma mutumin Makka dama abin da ya fito kenan ya fito ne an koro shi daga gida in yaso kun ga shikenan a iya shiga wani zai iya cewa a to ai ba haushe ma yana cewa dan takare ayi gobara inda shi ba daki ne da shi a cikin gidan ba dan ta je mage ku a nada kasa dan ma nade yana da wani wurin to sai fatayan mana na ma'ashar al-ansar sai manzo Allah ya nufo inda muke ya nufo sai ya ce to sai ya ƙara tambayar su sai ya ce cewa allau ƙulna kama ƙalar mikida tunda mikida cikin mutanen Makka ne a habbu ilana min an yakuna lana malun azim muka ce to ai abinda mikida ya faɗa mu shi za mu faɗa shi ya fiye mana fiye da a ba mu dukiya mai yawa to fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da wannan aya kama akhrajaka rabbuka min baytika bil haqqi wa inna fariqan min al mu'minina lakarihun to anan za mu fahimci cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya nemi shawarar sahabban sa kafin ya fita yakin Badar to yakin Badar shine yaki na farko da Allah ya dauka ka musulunci akan kafirci yanzu farin istar yakin badar insha Allah sababin yakin kamar yadda muka ji manzo Allah sallama yana sanadin dukkan abin da yake faruwa duk wani mataki da ya kamata ya dauka na tsaro da kulawa ya dauka dan haka kullun a cikin tura bincike yake da leken asiri kuma abin da isa kuka ji yana yawan tura a tarar raquma wani abun ba wai dole sai an kwato raqumin ba amma akalla su wa'annan caravan din wannan fataken in suka je suka bada rahoton cewa an kawo mana farmaki mai sha to za a san cewa lalle hanya ba lafiya to wannan zai hana mutanen Makka su ce bari su kawo mai farmaki in ko za su kawo za su shirya kafin su shirya kuma manzo Allah sama zai sani an fahimci wannan saraka manzo Allah sallama yana da strategic na jagoranci da yawa shikenan to manzo Allah sallama cikin basirarsa da tunaninsa da hangen nesansa da kuma wahayi da Allah yake masa sai ya samu labarin cewa mutanen Makka sun hada kuɗi mai yawa sun bawa ayiri na kasuwanci lokacin zafi lokacin bazara kai domin a tafi aje a siyar musu da kaya a Sham kuma a can a siyo musu wasu kayan dama haka suke lokacin ana trade by barter ku ɗibi kaya anan ku kai can kuma sai ku siyo kayan da babu su anan a dauki wasu kuma a kai Yemen din lokacin sanyi yayi lokacin kaka to haka ake yi to maza sa sai ji labarin cewa wannan lokacin fita ne kuma sun tara dukiya karkashin jagorancin Abu Sufyan kafin ya musulunta a lokacin maza Allahu sallama sai ji labarin cewa wannan dukiyar kuma a yanzu sun baro Makka sun tafi Sham kuma sun kai Sham din daga Sham din kuma suna shirin za su dawo to sai maza Allahu ya dauki ɗalleken asiri bi cikin sahabban sa na ɗaya Talha ibn Ubaydillah kun ga Talha ibn Ubaydillah mahaifiyarsa da mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mahaifin su daya dan gidan Safiya ne Talha ibn Ubaydillah ɗaya daga cikin al-asharatul mubashshirina bil janna wanda an kashe shi Allah ya ƙara yadda a gare shi a yakin Jamal wanda aka yi a shekara ta 35 an kashe shi bayan rasuwar Sayyidina Usman da kadan to saboda haka sai ya zaɓi Talha kun ga dan uwansa ne ko yana da dangantaka da shi da kuma Sa'id ibn Zaid shi kuma Sa'id ibn Zaid cousin din Sayyidina Umar ne kun ga shi ma dai yana cikin me mutanen Makka ko ba san kai a cikin al'amarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zaɓi dan uwansa na jikinsa kuma shi ma Sa'id ibn Zaid yana daga cikin al-asharatul mubashshirina bil janna sai ba su sako yace ina so ku je duk yadda za ku ku bi hanya ku jiyo min yaushe rindunan nan za ta taho so Sa'id ibn Zaid da suka je sai suka je wani waje da ake kiransa al-Haura suka zauna a Haura suka buye suka yi kwantan bauna har sai da Abu Sufyan ya wuce ta gaban su suka ga dukiyar suka kirga raquman suka tabbatar da adadin mutanen sun isar da sakon su kenan sai suka garzayo suka yanke hanya suka zo suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce to dai wannan raquma ne sun kai 1000 kowane raqumi an makare shi da kayan kasuwanci na kuɗi masu nauyi wanda adadin kuɗin baya ƙasa da dinari 50,000 abinda aka kiyasta kuɗin kenan kuma masu tafiya da raquman waɗanda suke kula da su direbobin gaba ɗaya ba su fi mutum 40 ba kaga mutum 40 controlling ɗin raquma 1000 akalla zai dauke su haka zai diverting ɗin hankalinsu da tunaninsu kafin manzo Allah ya fita sai da ya fara nazari tukunna shin zai iya fita ɗin ma mutum 40 manzo Allah ya tashi mutum 300 ai ko da 40 ɗin nan sun yi gurin wani abu za a iya ko ba a kwato raquman ba a kwato wasu su tsira da wasu kuma aka kawo za a ƙara wa tattalin arzikin Madina abinda ya fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke to tace da manzon Allah yayi nazari yayi analysis ya tabbatar da cewa za a ci nasara sai yasa aka bada information sanarwa aka ce to hadihi iru quraish da raquman quraishawa nan cike da dukiya fiha amwaluhum فأخرجوا إليها لعل الله ينفلكمها شيني ما كانت أتيها حديث أبو أيوب الأنصاري وان ده حديثي حسن بمجموع طرقه أتم إثنان سأقوى ابن لهيعة تو أما رواية ابن لهيعة أم بذا تشو تربع جدة شوى يوسف نيو رواية أو جنس بايا تكين عباد الله أما دي ما لم ينسنا كرفة فتا دو إنس إثنان كمان بإمام الحيثمي الله يجب أنسى درهما يا حسن رواية lokacin manzo Allah suwa bai matsantawa kowa fita ba duk wanda yaga zai fita ya fito to ana da manzo Allah suwa sai tara akai kowa akai ta zuwa ana ta register mutane suna ta register sai da mutum 310 wani abu suka zo suka yi register da kanka zaka zo ka sa sunan ka zan fita sai to shikenan haka mutum 300 an ce da 13 an ce da 14 an ce da 17 tsarin yadda mutanen da suka zo suka yi register suke shine mutanen Makka muhajirun da aka zo da su a cikin su akwai mutum 86 wasu sun ce 83 wasu sun ce 82 ma'ana dai 80 da yan kai ba su kai 90 ba wannan duka muhajirun ne out of 310 sannan mutanen Madina kun san akwai Ausu akwai Khazraj ko mutanen da suka yi register a cikin Ausu mutum 61 mutum 61 mutanen da suka yi register kuma a cikin Khazraj mutum 170 170 a tara da 61 a tara da 86 zai baka 310 wani abu to manzo Allah suwa da yaga wannan adadin sai ce to me shawara mu fita ko kuma mu je bakin kofar Madina mu tsaya ta inda indai zaka taho daga Syria daga Sham sai ka biyo ta wajen ko kuma mu dace su a can gaba inda sun ma bin Madina suna ganin ba wata matsala sai mu taro su a hanya mu ka dora kuma to anan ba a samu wani sabani na ku zo ku gani ba dai aka hadu akan cewa a tafi saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a lokacin gaba ɗaya dokunan da ake da su dokuna biyu ne abin tausayi doki biyu doki ɗaya na Az-Zubair ibn al-Awwam الزبير بن الأوام يا إرقتنا العشرة المبشرون بالجنة كما دبابنس العوام دبابن خديجة أوس إيه أوبنس إيه أخي الزبير ابن الأوام ابن خويلد إذا كما خديجة بنت خويلد بنت عبد العزة أو بن عبد العزة سو الزبير ابن الأوام ألوكة دو كنسا فنان المكداد بن الأسود الكندي شما دو كنسا دو كنا ديوني raquman da aka yi karo-karo aka samu kuma raquma 70 ne da aka sai aka yi distributing mutum uku sai a ba su raqumi daya idan misali aka yi tafiya kilomita 10 ɗaya yana kan raqumi biyu suna tukawa sai wannan ya sauka sai na biyun ya hau in ya hau ya gaji in aka yi tafiya kilomita 10 sai shi ma ya sauka sai wani ma ya hau na kiyasta kilomita 10 ne amma ba haka aka nisanta a cikin ruwaya ba kuma na tsallake muku isnadin dan dai kawai mu tafi zuwa ga abin da ya faru amma wannan yana nan a cikin sira ta ibnu hisham juz'i na biyu daga shafi na 643 da kuma albidaya wan nihaya ta ibnu hajar ata ibnu kasir Allah ya kansa rama a juz'i na 3 a daba darul hadith sannan kuma imam az-zahabi a cikin sirr alam an-nubala da ibnu sa'd a cikin tabaqat da imam al-bayhaqi a cikin dalail an-nubuwa da dai sauran malamai da yawa sannan littattafai na sira kuma ga sunan British da yawa duk sun kakkawo da aka ruwayat ne mutawatira to a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi da kansa su uku ne akan raqumi ɗaya da shi da Murshid al-Ghanawi da kuma Sayyidina Ali da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama din suka yi cewa su sun yaƙe za su je a ƙasa tafiya sama da kilomita 120 fa da wani abu amma maza Allah ce a shi ma dole ne ya yi abin da kowa ya yi don shi ma ya samu lada don haka shi yadda kowa yake tafiya a ƙafa shi ma haka annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yake tafiya da ƙafa to kafin a tafi don a nuna maka cewa addinin musulunci addini ne na tsari shi yasa wallahi an ba ku tsaya kun gyara tafiyar ku ta addini ba za ku ji daɗin addinin ba amma addinin zai ci gaba da tafiya ko kun yi tsari ko ba ku yi ba Allah zai tafiyar da addinin amma in kuka yi tsari shine za ku ji daɗi kuma dole sai akwai abin da ake kira delegation of power ba zai yi dattawa da manya su kankane harkokin jagoranci su kyale matasa ba
ba zai yi kuma matasa sun taso su ce ai lalle sai an saka musu ba baka sanya al'amuran su ce ba dole sai an tsaya an striking balance a duba gaba a duba baya a ga me ya kamata a yi wa ya fitancanta da ya rike jagorancin nan in kai ka tabbatar da cewa yanzu kuma karfinka ya kare sai ka bawa wani shi ma kuma yi domin in ana kaunarka duk inda kai kaunarka in aka tafi wallahi za a zuwa daina kaunarka ku duba abin da arnan yau suke gwada mana kenan a tarihin kwallon kafa akwai wani dan kwallon kafa dan asalin aljazair algeria duka an san shi jiyan nan world cup 1994 abla bala'an hasanan zainuddin zidane ake cewa ko ya sajjala tarihin da kafin shi ba a sajjala ba a tarihin kuratul qadam amma lokacin da bal din ta gabato shi sai ya sallame ta yau gashi an waye gari yana jagorantar ɗaya daga cikin akbaru furuk na duniya wannan ya sa ya tashi daga zainuddin zidane yana nan har yanzu a zidane din sa na da to kuma yanzu duka hatta waɗannan yaran da suka taso samarin mu suke ta kokarin koyi da su Messi su Cristiano Ronaldo bari ku gani suna tsakiyar lokacin da suke tashi za su haƙura sanda aka ga Michael Owen wani dan wasan Ingila mamaki ake dan karamin yaro da khibra irin wannan mai yawa yau yana ina yayi resigning ina da Zario da Lima Ronaldo na Brazil sanda bal ko ana magana kasuwan kowa ba ai saboda naga akwai matasa yawanci ba su da hula galibin marasa hulan nan cikin matasa ka san yan bal ne aka yaka sun fa fahimta karatun Allah ya sa mu dace to wato dole sai ka duba ka ga me yafi kamata kai maza Allah saboda shine shugaba amma da ya tafi sai da ya dauki wanda zai bari a Madina wannan shine delegation of power maza Allah sallama da zai tafi sai ya dauko Amr ibn Umm Maktum makahu ne amma maza Allah saboda yayi ba da ilimin sa da tunanin sa da komai kuma mahaifiyarsa yar uwan manzon Allah sallama ta yana da dangantaka da manzon Allah sallama sai manzon Allah sallama ya bashi jagorancin Madina ya ci gaba da jan mutane sallah to ana cikin tafiya da aka je ar-rauha wani waje ne bayan an bar madina har an fita sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaga Abu Lubaba ibn Abdul Munzir cikin sa ya matsa masa bashi da lafiya sai manzo Allah ya ce to a dakata ana kai Abu Lubaba mun yafe maka koma gida ka je ka karbi jagoranci ne zama kai ne chief executive mai zartarwa shi kuma ya dauki bangaren abin da shafi malamai da harkar limanci kun ga tsari na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai ya koma sai zanto Madina an batta a ƙarƙashin jagoranci da amana sayyidina Usman zai tafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa matarka ba lafiya Ruqayya kenan matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kamata ayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama halacci yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce koma ka je kai jinyarta da haka da aka dawo manzon Allah da ya tashi raba ganima har da su ya bayar kuma an ba su ka san sun je yaki saboda uzuri ne ya hana su tafiya kuma sun tafi ne domin sun yi favor manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan sun masa wani aiki da yake so ai masa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tafi da ya tashi sai ya kafa rundunar ya ce to ba haka zamu tafi Karazuba ba ai akwai sabo kowa akwai mutumin da ya saba zama a tare da shi ya san halinsa ya san dabi'unsa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to arraba sai ya dauki bataliya ta mutanen Madina ta mutanen Makka katibatul muhajirin ya ware su sai ya dau tuta ya danka wa sayyidina Ali ya ce kai ne mai rike da tuta shine flag bearer shine kuma a gaba dan saka duk inda akai duk tarwatsewar da akai ku dawo inda tutar ku take in tutar ku tayi kasa to kun yi kasa kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauka ya ba wa sayyidina Ali sannan sai kuma akai bataliya ta mutanen Madina to bataliyar mutanen Madina akwai Ausu da Khazraj amma gaba ɗaya sai ya hada su a ƙarƙashin wato kulawar Sa'ad ibn Mu'az Allah ya ƙara da a garshi wanda ya mutu jim kadan bayan yakin Khandaq to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasa rundunar sai ya ce bangaren dama Zubair ibn al-Awwam ya zama shine commander na bangaren dama platoon na dama kenan ko mu ce bataliyar dama bangaren dama sai ya zamanto Zubair ibn al-Awwam bangaren hagu kuma al-Miqdad ibn Amr shine komanda sa'annan dama kuma sun kasance gwaraza ne sannan sai maza sai ce kai kuma Qais ibn Abi Sa'sa ka shiga gaba to shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake control din su gaba daya da kaga an rage masa aiki yana nan sai ya dinga kallon kamar yanzu yadda muke a tsarin mu na kungiya kana da shugaba da'awa tana da shugaba bangaren committee da'awa to kai wannan shine idan ka majalisar malamai tana da shugaba bangaren committee kaza komai sai zanto kai kuma sai ka dinga overseeing din wayannan shugabannin kana kallon su amma in kace za a central administration komai kai ne to kuma za a samu matsala to anan daga nan suka bar Madina suka motsa aka fita daga Madina to kuma gashi lokaci ba zai ban mu karasa ba sai Allah ya kai mu goban Allah ya kai mu sai mu ji da aka bar Madina ina akai subhanak allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk
Thank you.